أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna yabo da godiya ga Allah Maɗaukaki da ya haɗa mu a wannan marece karo na 22 a wannan masallaci mai albarka, masallacin galadanci da ke birnin Kudu a jihar Jigawa, a wannan rana ta Talata wanda shi ne 22 ga watan Ramadan a shekara ta 1442 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 4 ga watan 5 a shekara ta 2021 a lissafin da ake kira miladiyya. Kamar yadda muka yi waɗannan ayoyi jiya, dama mun tsaya a cikin karatun nassin da malam عبد الرحمن بن ناصر ابن سعدي يربو تانا شرح ودن آيوي عند شين يدي لتاب اللي مكي بي دنك أكرم فهمتر ودن آيوي زام شاشين ديتي. إن قال الجمهور كو وقد قال الجمهور إن قوله التي في أجوركم قيد خرج مخرج الغالب هكذا أول ست فإن الربيبة تحرم ولو لم تكن في حجره جمهور مالمين جيت جمهور مالمين هنا إشارة زواج سوى أقويس أباني wannan mas'ala ko in ce mas'alolin wannan aya kamar da na ambata mana ko ayoyin nan na bayanin matan da aka haramta mutum namiji ya aure su wajen ta fuskar dangantaka ta fuskar sarakuta ta fuskar shayar da mama waɗannan abubuwan da aka hana dukkan su mas'aloli ne mujma'un alaiha yawa shi yasa yayi bukaci anan yayi ishara zuwa ga sabanin da aka samu kamar da na ambata mana jiya ko shekaran jiya an ruwaito daga Ali ibn Abi Talib da Zaid ibn Thabit da wasu kuma dai daga cikin sahabbai adadi ba mai yawa ba cewa sun ce ita ma Rabiba zancanta yana kamar yadda uwa take haka take ma'ana in an yi dukuli da daya to daya ta haramta ma'ana kenan kun ga sabanin kaulin jumhur da suka ambaci cewa ita Rabiba daga an daura aure da ita to uwarta ta haramta ko yawa amma uwar in aka daura aure da ita Rabibar bata zama haramun ba sai an yi dukuli da uwar ai duk mun tattauna wannan wannan din akwai shine aka samu kauli daga wasu daga cikin sahabbai amma ba ra'ayi ne mai fadi amma galibin malamai sun tafi akan cewa wannan hukunci ya tsaya kan Rabiba ne ita ce wadda aka sharadin dukuli da uwarta sannan ta zama haramu amma ita uwa bi mujarradil aqdi tana sanya Rabiba ta zama mene haramu wannan shine ra'ayin jumhurin malamai mafi yawan malamai musamman lura da nassin ayar mun lura da Allah madauke ce wa ummahatun nisa'iku ngani kawai sai tsaya haka ba a kawo wancan sharadi ba sai da aka fadi wa raba'ibukum allati fi ujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna a gani yawa shi can ba a fadi wannan sharadi ba za ka in kuma galibi waɗannan mun lura da maganar gado da maganar wannan muharramat ayat ne muhkamat babu shubuha a cikin su da aka daukar su a zahirin nan shine aslam shi yafi dacewa bal akwai malaman ma da suka yi dirasar hatta riwayoyin da aka dangana zuwa ga su Ali ibn Abi Talib suka ce ba su inganta ta fuska da za a sallama mata ba don haka wannan kauli ne na jumhurin malamai shine daidai an fahimci abu insha Allah na ambata mana maganar Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu da yake cewa Allah madaukaki ya haramta mata bakwai ta bangaren nasaba mata bakwai ta bangaren dangantaka amma zahirin abin da ya bayyana nan za ku ga hudu aka ambata ta bangaren sarakuta nake so in ce yawa dangantaka bakwai ta bangaren sarakuta kuma hudu aka ambata a nassi ya hada ne da biyun nan na farko na raba'i yawa na shayarwa kaga sun zama shida sai hada kuma da wala tankihu ma nakaha aba uku tunda shi ma sarakuta ne cewa ma'ana halailul aba'i da halailul abna'i cikin wannan hudun in ka hada su kuma da ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min arda'ati sai kuma ka shigo sauran guda uku shi ma bakwai sun cika ne shine fadin Ibn Abbas wanda ne mana ishara amma kuma nan zamu ga nassin guda hudu aka ambata ayar ko to yadda aka hada bakwai din su ne waɗannan wasu kuma suna cewa na bakwai din shine wal muhsanatu a aya mai biyowa yawa ayar da ta biyo bayan wannan wal muhsanatu minan nisa'i domin shi ma wani abin da ake nufi mata katangaggu ana nufin matan aure to su ma menene haramun ne kai namiji ka auri matar da take dama da aure a kanta yawa to duk dai zamu zo kan wannan to wannan magana ta jumhur akan abin da ya shafi rabiba yace fadin Allah madaukaki da yace allati fi ujurikum da agololi da suke dakunanku an ambaci suke dakunanku wannan ambato da akai ya fice ne wato qaidi ne wanda ya fito makharajal ghalibi nan auri ne akwai wata ba'u bi makharajal ghalibi amma rashin ta shine daidai sauran nusaf na ga babu yawa kharaja makharajal ghalibi haka ake cewa ya fito ne a matsayin tababin cewa abinda aka saba kenan abinda yafi yawa kenan cewa idan mace an auro ta tana zuwa da yar ta zo gidan sabon miji kuma sai ta zo da yarta da take goyo sai ta shigo da ita gidan miji wannan shine aka saba ko galibi in aka auri mace indai mijin ya yarda ta zo da yarta ai ta kan zo da ita ne to wannan shine aka saba shine yafi yawa tsakanin mutane to kuma nan Allah madaukaki ya ambaci wannan lafazi ne a wannan babi cewa allati fi ujurikum dan ku ga girman yaya yar da take dakin gidanka bayan ga uwarta kuma a ce kai ka nemo ta kuma ka ce kai ma za ka aure ta dan ai wannan tambihin kamar da malam zai zo ya faɗa shi sa aka faɗi wannan amma in ba haka ba babu mafhumi ga wannan kaidi kun gane nan tun yawa me ma'anar babu mafhumi ga wannan kaidi cewa kada wani ya ce ai tunda an ce wa raba'ibukum allati fi hujurikum da agololinku waɗanda suke ɗakunanku sai wani ya ce to ya auri wata mata kuma matan nan ta zo gidansa har an yi dukuli da ita amma sai ya sake ta amma kuma yana sha'awar ya auri ƴarta a wani gidan ƴar take la'alla ta yi aure ma an sake ta bazawara ce sai ce to ai qur'ani abinda yace shine agololin da suke dakunanku ma'ana kenan wanda ba kawo ta gidan ba tana can a wani gida ta fita to shine malamai suke cewa wannan ba haka bane Allah madauki ya amfani da wannan lafazi ne na cewa wanda suke dakunanku saboda shine galibi eh galibi abinda yafi yawa gun mutane mutane shi suka fi aikatawa in sun yi auri mace tana da ya takan zo da ita gidan haka aka saba to sai aka faɗi wannan kuma saboda wani tambayin da malam zai ambata mana don haka wannan ne qaidi da aka ambata allati fi ujurikum la mafhuma lahu ma'ana ba a daukar mafhum mukhalafa a halatta auren rabiba bayan ku an yi dukuli da uwarta dan kawai ba a gidan take ba ita rabiba kun fanci zancen an gane to sai ce fa innar rabibata domin ku ita wannan agola tahrumu tana zama haramun ga mutum walau lam takun fi hijrihi ko da ba a gidansa take ba ko ba a zo da ita gidan ba haramci saboda mai uwarta tana gidan an aure ta kuma an yi dukuli da ita sai ce walakin littaqiyidi bidhalika fa'idatani amma wannan qaidin da aka sa yana da fa'idoji guda biyu ma'ana da aka sa qaidin duk da mun ce la mafhuma lahu ma'ana ba a fahimtar akasin wannan hukuncin zahiri daga wannan ayar shine ma'anar mafhumi ba za a fahimci akasin wannan hukuncin ba kishiyar hukuncin ba za a fahimce shi ba to duk da haka akwai fa'idoji biyu na ambatan allati fi hujurikum din menene ihdahuma fa'ida ta farko fihi tambihu ala alhikmati fi tahrim alrabibati shi wannan ambatan allati fi ujurikum akwai tambihi da fadakarwa akan hikimar da take cikin menene dalili meye hikimar da ta sa aka haramta auren agola wadda uwarta take gida ma'ana mutumin da yake auren mata kuma ya zo ya rabu da uwar ya zo ya aure ita wannan yar menene yasa aka hana haka me hikima yace wa annaha kanat bi manzilatil binti
wannan cewa fi hujurikum din yana nuna maka kamar yarka ne irin yadda yarka take gidanka yarka ta cikin ka ita ma wannan rabibar haka take ita ma a gidanka take bal makota ma duk sun san wanda bai ma sanya aka auro ba ya ce wannan yar gidan wane ce saboda haka ta taso wanda ya taso da girman sa ko yana karami ya ganta a gidan zai ce a ita ma yar gidan ce kuma la'alla ma zaka ga daki da yake kwana da ƴan matan gidan ƴaƴanka kai to kuma yau za a ce wanda take gidanka take ɗakin ka tare ake kwana da ƴaƴanka kuma sai ka zo ki ka ce wata rana ke taso za a daura mu ai kaga akwai nauyi haka kuma da kunya an fahimce abu to shine wannan fadin wannan abun koda ba la mafhuma lahu min haythu aqdu aksi dalika alhukm min zahiril aya to amma dai akwai fa'ida ta dai ita ce wannan an gane insha Allah famin almustaqbah ibahatuha ta ke yana daga cikin mummunan abu abu ne da za a kyamace shi a ce ka halatta wa kanka wannan agolan bayan kuwa tare kike kwana da ƴaƴanka ga sunan tare suka girma da sauransu kuma a ɗakin ka ma'ana a gidanka ta tashi wasani ai kun gane wannan hikima wasaniya fa'ida ta biyu fihi dalalatun a cikin wannan fadin a kaidin nan Allah ya fi hujuriku akwai dalili akan jawazul khalwati bil rabibati cewa ya nuna ya halatta mutum ya keɓance da agolarsa me ake nufi da keɓancewar abin nufi ai kun san ka'idar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya mana ta haramcin mace ta yi tafiya ba tare da maharami ba ko yawwa domin in aka ce wannan maharamin wance ne to ya halatta a bar su a gida tare ya halatta ya raka ta wata tafiya saboda maharaminta ne haramun ne aure a tsakaninsu yanzu duk waɗannan da kuka ji da aka ambu duk muka karanta a wannan aya hurrimat alaikum ummahatukum guda bakwai din nan na saba ko yawwa da sauransu gaba daya kowanne in kai ne namijin da ake magana a kansa to waɗannan baki ɗayansu haramun ne ka aure su kuma kasancewar haramun ne ka aure su ya ba da halaccin keɓewa da su ya ba da halaccin gaisawa da su an gane gaisawa hatta ta hannu da hannu yarka da ka haifa duk da dai mu ba al'adarmu bace ta Bahaushe yawwa miƙa hannu ka gaisa da ita ba laifi bane mahaifiyarka miƙa hannu a gaisa da ita ba laifi bane al'adar Larabawa ana yi mu ne dai ba al'adarmu bace ko ba haka ba yawwa amma a shar'ance halaccin khalwa da halaccin karakata tafiya daga kai sai ita ku ware to ne shi ake nufi da khalwa din dan karka ji an ce ya halatta a kebance da ita sai ka bashi wata fassara ta hausar kebancewa a gun Bahaushe an ce ya kebe da ita akwai wata ma'anar daban to ba ita nake nufi ba kuma ba ita shari'a take nufi ba abinda ake nufi ya halatta ya raka ta a tafiyar da haramun ne ta yi ita kadai ya raka ta haji ya raka ta zumunci zuwa wani gari daga shi sai ita shine direban an gane yawwa ya tsare mata wani wuri duk inda za a ce ta je da dan uwanta in babu dan uwanta ba za a yi mata ba to dan shi dan uwanta ne zai iya zuwa ya tsare mata gaba ya je raka ta ai komai saboda me ba a sa ran wani abu zai shiga tsakaninsa da ita na sha'awa yanzu wane ne zai tafiya da mahaifiyarsa a ce wani abu ana tsoron zai faru tsakaninsa da uwarsa da ta haife shi na abin sha'awa ai kaga ba zancen to irin wannan kusancin mutum yanzu wane ne zai zo ya ce maka ɗakin mahaifiyarka kar ka shiga sai da wani yaro tare ai ba mai faɗin wannan yawwa ita ce ta haife ka haramun ce gare ka haka ƙanwarka yawwa ƙanwarka ma wanda yake uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko kuma uwa ɗaya kawai haramun ce gare ka tunda haramun ce ka aure ta to akwai wannan hukunci na maharmiya tsakaninka da ita za ku iya tafiya daga kai sai ita ka je ka raka ta makaranta ka dawo saboda babu wani dan uwa na jini wanda zai iya bata wannan kariyar da zaka bata shine ma'anar halwa din anan kun gane to zancen da ake anan shine wannan aya tana nuna mana tunda an ce allati fi hujurikum to akwai ishara akan cewa tunda a ɗakin take ya halatta kenan ita ma halwa da ita tunda uwarta ta riga ta zama ta sabbaba dalilin da zai sa ita din ta zama haram tunda ita ma maharamiya ce an gane yawa wannan kuma musamman in aka ce uwar an yi dukuli da ita kaga maganar maharamiyar ta tabbata haramun ne wannan ƴa a zo kuma a ce za a aure ta don haka kebancewa da ita da kaita makaranta daga kai sai ita da kaita wani wuri raka ta tafiya da sauransu duk ya halatta kuma babu mahzuri kun gane wannan don haka agola za a iya irin wannan hukuncin da ita a gida tsakaninta da mijin babarta a gidansu an fahimta insha Allah to duk daga wannan aka fahimta kawai daga cewa allati fi hujurikum daga nan malam ya hango waɗannan abubuwa guda biyu na farko menene tambihi akan cewa ai kamar yarka ce tunda a gidanka take na biyu halaccin ka iya kebewa da ita ma'ana a ce daga kai sai ita a wani yanayi amma fa wanda shari'a ta halatta kafin mu bar wannan wuri magana akan mahramiya yana da cikin abubuwan da suke buƙatar fadakarwa a cikin al'ummar mu mu musamman al'adar mu ta Bahaushe ba mu dauki wannan lamarin da wata kima ba wannan maganar mahramiya me nake nufi zaka ga cewa wanda ma ba mahramiya rika ba kawai sai kaga an saki diki ana dilmiya ana tayin huldodi abun mamaki mu al'adar mu sai kaga mutum wai dan dan unguwa ne tare aka taso dama tun yana karami yana shiga gidan to shikenan gondandan da shi kawai sai buɗa sai ya shiga gida wannan haramun ne an fahimta al'adar mu ce ta Bahaushe amma haramun ne ta saba wa shari'a duk gidan da mutum zai shiga in Allah kai mu muna da rai mun zo suratu An-Nur akwai tattaunawa mai fadi akan ka'idojin isti'idani da dokokin da waye ya halatta ka kebe da shi waye halatta ku zauna ku ci abinci tsakanin namiji da mace amma mu yanzu sai kaga ba mu damu ma da waɗannan shi yasa waɗannan mahraman ma abubuwan da aka halatta na mahramancin ma wasu dama dai wasu ba al'adarmu bane wasu ba bamu san su ba an gane to kuma sannan wani ƙarin tambayi shine dalilin da yasa fa aka ce maganar mahramancin nan a lura da shi shine zina tsakanin mutum da matar da ba mahramiya gare shi ba ita ce ordinary zina da ake faɗa wanda Allah ya haramta amma zinal maharim tsananinta ya fi ordinary zina ita ce zinal maharim haka ake kiranta wato zina tsakanin maharamai a ce mutum ya nemi ƙanwarsa a'udhu billah a ce ya ta nemi ƙaninta to waɗannan abubuwan wani abu ne da baka iya tasawurinsa amma a zamani irin namu ne yanzu da ake tallan abubuwa ta hanyar tashoshin internet a pornography da sauransu bal za ka ga ya haɗa irin wannan tunanin ma ake ana nan ana tallansa a samar da alaƙa tsakanin mahramai to wannan tsananin haramcin da ke cikinsa ya wuce iyaka ya wuce ordinary yin zina Allah ya tsare mu Allah kuma ya tsare dukkan zuriyar musulmi daga aukawa cikin irin waɗannan abubuwa amma ta wannan gefe har yanzu a kula da maganar mahramanci in ya zama a zamani kamar irin namu a ce an ba da dama da rungumar juna da gaisawa hannu da hannu da kai da ƙanwarka ko waɗannan duk da aka ambata to in zai kai ga fitina sai a dakatar da shi an fahimci abin yawa da halar da cewa shari'a ta halatta amma fa in zai kai ga fitina ana jin irin waɗannan afkar ɗin sun shiga ƙwaƙwalwar yaro to maza a hala yawa haka nan dama an sani tunda shari'a ta wajabta raba musu makwanci tun daga lokacin da suka zama mumayyizin yawa yaro ya kai shekara 7 to maza shi da zancen su kwana ɗaki ɗaya da yayarsa a raba shi a kai shi ɗakin ƴan uwansa maza ita kuma da ita da ƴan uwanta mata ya zama ɗakin su ɗaya an gane tare da cewa duk waɗannan mutanen masu lalata mana tarbiyya ba inda ba su shiga ba tsakanin matan ma sun koya musu sihaki to duk waɗannan dai dole ne mu tashi wallahi mu kula da tarbiyyar ƴaƴanmu a ina suke kwana, suwaye abokansu, suwaye kawayensu mata da sauransu, a kiyaye waɗannan al'amura. In ba haka ba, daga tarbiyya ta lalace fata wannan tsarin maharmiya, to kuma ɗan adam ya rusa kansa, ba wani mutunci da ya rage kuma da zai iya kiyayewa har tsakaninsa da ba wadda take ba maharmiya ba. Faɗakarwa ta dai guda biyu kenan, kiyayewa da tsarin maharmiya, da kuma tsarin maharmiyar kuma a girmama shi, wanda duk ya san gidan da zai shiga ba maharmansa bane, to sai yayi sallama, sai an ce ya shigo, sai an gaya wa matan gidan kowace ta lullube ga wani ajnabi zai shigo, ta lullube jikinta ba zancen ya ga wani abu in ba fuskarta da hannunta ba. An fahimci wannan? Amma yanzu ka ga irin gidajenmu yadda ake zama, ana zaune ana niƙa ana tankaɗe da rereya ana meye, wani matar wata ɗaurin zani kawai ta ɗaura ba riga a jikinta, to a gidan mijinta ne. In a gidan mijinta ne ba kowa daga ita sai mijinta, ba wanda ya haramta mata ta yi ɗaure ƙirji ta zauna a gidanta saboda zafi da shan iska, ba wanda ya haramta mata. To amma fa kada wani ya shigo mata, duk wanda zai shigo sai an yi sallama, ta ɗau hijabinta ta sa, wane ne? In wanda zai iya shigowa ne saboda larura ya shigo ya bada saƙon sai fita. In ko wani ne kawai ɗan uwa ce ai dama nan mun saba gidan kaza daga a ce a mai gidan bai bada izini ka shigo ba, sai koma. Wannan zai mana maganin abubuwa tsayawa na fitintunu da aka da ake yi. To amma mu matsalar mu jin kunya da jin nauyin wani, sai a ce wai ai da nauyi dan uwane ne fa, to kuma ba akwai alaka ba, to ai ba komai. Wannan shigowar ita ce komai din. Anan ake samun matsaloli. Da haka to Allah a rika daukar matakin hana waɗannan abubuwa. Karka ji nauyi, shari'a ce. Wallahu ahaqqu an mene yukhsha, Allah shi kadai ake tsoro. Haka kai ji tsoron Allah, ka ji kunyar Allah. Na'am. Ban ji ba. Na raba makwanci. Dama in kana bin yana magana akan social media, za ka ga suna maganganu irin waɗannan da hadisin da suka fi suka, dama shine hadisin Abi Bakrata nan, maganar haramcin mace ta tafiya kwana uku ba tare da maharami ba, yawa, da maganar shugabancin mace, yawa. To za ka ga waɗannan wasu mutane ne, wasu masu la ilaha illallah ne ma daga cikin musulmi, waɗanda an fitsare musu kwakwalwa ya zama cewa rayuwar nan da musulunci ya zo mana da ita da muke samu a cikin alkur'ani ba sa sha'awata, kuma an yi training ɗinsu su yaƙe ta. Daga shi yasa suke ta yaɗa waɗannan shubuhohi a social media. Social media dama ba wurin neman ilimi ba ce. Kullum muna gaya muku, duk mai son neman ilimin addini to ya kiyaye ɗaukarsa daga internet ko sayin waye, ka kiyaye, ka tambayi malami ya gaya maka sayin ɗin da ya kamata ka nemi kaza ka nema. Amma in dai Sheikh Google za ka nema, to kana sa sunan kowace irin fitsara kasa zai kawo maka. Yawwa, ka tafi nan ka tafi nan ka tafi nan, zaka wanda duk zai zagan maka Qur'ani ya zagi annabi ya zagi duk zai iya janka zuwa ga website ɗinsa, sai kai nisa ka gane cewa ashe ma ba na musulmi bane, saboda duk ana yaudara. Don haka ka kiyaye ɗaukar ilimi ta waɗannan hanyoyi na social media, ko kuma ka maida addininka ya zama ana samunsa ta hanyar debate. Ka shiga wani forum ko wani group da za a yi ta tattaunawa, ai kaza kaza da kaza, bayan ba ka yi ilimi ba. Duk wanda ba shi da ilimi ba shi ba tattaunawa akan wani lamari na addini, ka je kai karatu ka kyale masu debate su debate ɗinsu. An fahimci wannan? Mu je. Sai shi wa annaha bi manzilati man hiya fi ijrihi min banatihi wa nahwihinna, kuma kasancewar an halatta masa keɓancewa da ita, ma'ana kamar wadda suke gidansa ne daga cikin ƴaƴansa mata, domin ƴarsa mata ai ya halatta ya keɓe da ita, ya zauna ya mata faɗa ya gaya mata kaza da kaza da kaza, ko ya yi tafiya daga ci sai ita ƴarsa ce ta cikinsa, to hakanan wannan agola ya halatta a irin wannan wato hukunci da ita tare da tsoron Allah da kiyayewa duk abin da zai sa wata tuhuma. Wallahu a'lam. Wa amma al-muharramatu bil jam'i, to yanzu mun ji hali nawa? Uku ko? Yawwa, da waɗanda aka haramta da nasaba ko? Da waɗanda aka haramta ta hanyar shan mama ko? da waɗanda aka haramta ta hanyar sarakuta su ne guda uku. To yanzu za mu ji na hudu, waɗanda aka haramta saboda jam'i. Jam'i shi ne haɗa su su zama kishiyoyi su auri miji ɗaya. Yawwa, to sai ce wa ammal muharramatu bil jam'i, amma waɗanda aka haramta ta hanyar jam'i, wato a dalilin ma'ana aka hana jam'in su, faqad zakara Allahu al-jam'a bainal ukhtayn. To Allah madauki ya ambaci an hana haramun ne a hada ya da kanwa su zama kishiyoyin juna mijin su da. Yawwa, haramun ne kana auren wata mace sai kuma ka nemi auren kanwarta uwa ɗaya uba ɗaya, ko kanwarta uba ɗaya, ko kanwarta uwa ɗaya kawai. In dai kanwarta ce wanda uba ɗaya ne uwa ɗaya suka haife su, ko kuma dai uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uba kawai, to haramun ne ka ce za ka aure waccan su zauna tare. Zaman tare shi aka hana. An fahimta? Ai, mun yi dai wannan bayanin a lokacin fassara kalmomin aya. Yawwa, wa harramahu, kuma Allah ya haramta shi kuru-kuru. To wannan shi ne wanda yake cikin nassin Alkur'ani. Ko wa an tajma'u bainal ukhtayn, sai aka ce illa ma qad salafa. Illa ma qad salafa nan shi ma ya shafi duka ne, ba iya wannan ba, duk waɗannan abin da suka faru a baya, to shi ma an share shi. Yawwa, ya rage kafin mu shiga nan. Mun yi tunda mun ambaci wannan illa ma qad salafa nan, akwai maganar da malamai suka yi lokacin da aka saukar da wannan aya ta haramta waɗannan nau'o'in aure tun daga wala tanke uma na kaha a ba uku. Ai, shi ma ya faɗi illa ma qad salafa, haka ne ko? Yawwa, har muka yi magana akan cewa ba a tona aurata-auratan da aka yi a baya, ko duk wanda ya musulunta akan aure ana tabbatar da shi akan aurensa. To amma malamai suna cewa lokacin da aka saukar da wannan, in akwai wani da yake aure da matar babansa, to ayar ta yi faskin wannan auren. Wanda ya wuce a can baya kafin a saukar, shi ake magana cewa illa ma qad salafa ban da shi. Amma wanda ake ciki yanzu, ba ana nufin daurin auren nan gaba ba, a'a, wani akwai shi yanzu a masu rai, to shi ma yan fasik. An gane wannan? Dan kar a ce illa ma qad salafan ya zama ana maganar daurin auren da aka yi jiya kafin a saukar da ayar, to a kyale shi ya ci gaba, to ba haka ake nufi ba. An gane? Yawwa, in dai akwai shi a lokacin an bata shi, amma wanda masu shi kila sun ma mutu, yanzu ƴaƴansu ne kawai ya rage, kawai kila ɗan ya san cewa irin auren da ake tsakanin babansa da babansa shine iri kaza, to wannan ba komai, kar ya dame su, bai shiga cikin haramci ba, sun yi abunsu a lokacin da ba doka, kuma dokan nan ba ta taɓa wancan na baya ba. Don haka an aure su, an haife su, an yi aure iyayensu, kuma an haife su ta hanyar halal su ƴaƴa ne, don a rufe musu wannan wato mutuncin, a basu wannan kariyar. Shi yasa shari'a ta fada, ai, an fahimci wannan. To haka nan duk wannan illa ma qad salafan abinda ake nufi kenan. Don haka a zamanin musulunci in wani ya zo da wannan, sai a ce a'a. Haka nan abinda ya shafi auren da ya haura mata hudu a lokaci guda. Kun san hadisin Ghailan, mun karanta zancensa a baya, ko da ya musulunta matansa goma. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka zabu hudu, sauran a sake su. Ina jin kamar shekaru biyu ma da suka wuce mun yi wannan zancen. Yawwa, to amma nan ana zancen waɗannan duk hukunce-hukunce da aka faɗa, in har an riga an gama da su tun kafin wannan aya ta sauka, kuma can baya babu tasirinsa yanzu, baya nan yanzu, to kar a koma a ce za a tattauno kansa. To wannan zancen waɗannan kenan. Mu dawo kan maganar mu ta al-muharramatu bil jam'i. Ya ce wanda yake a nassin Qur'ani shine wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salafa. To abin da yasa dama na fita shine illa ma qad salafan nan la yata'allaqu bi akhiri madhkurin faqat. Ku gane wannan? Ba iya maganar an tajma'u bainal ukhtayn ne wannan illa ma qad salafan take alaka da, tana alaka da me? Dukkan waɗancan hukunce tun daga hurrimat alaikum. تصيصي وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها wannan ba a qur'ani ba a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam ya haramta hada aure bainal mar'ati tsakanin mace matar da mutum yake aure kuma ya auro ammatiha gaggwanta yar ubanta ko kanwar ubanta aw khalatiha ko kuma yar uwarta ko kanwar uwarta wannan haramun ne shi ma a hada su domin wannan gaggwanta ce ko idan dai har an auri mace to in ya hango wata mata zai aura sai aka ce wannan fa kanwar uwar matar ka ce to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haramun ne ya aure ta yazo su zauna tare amma inda ya saki wannan din ne to zai iya auren waccan ko an fahimta jam'i aka hana kamar yadda tsakanin ya da kanwa dukkaninsu ba maharamai bane a gare shi amma in ya auri ya ko kanwa to ɗayar yar ko kanwar ta zama haramun gare shi a lokacin da yake tare da wannan shi maharamiya ce wata iri muakkata shi to shi yasa malamai ba su sanya hukuncin halaccin halwa da kanwar mata ba kun gane al-mahramiyya al-mu'abbada ita ce wadda aka halatta wa mutum khalwa da ita amma in ya zama mahramiyya ce mu'akkata ita ce kun gane dai mu'akkata temporary mahramiyya idan mutum yana auren wata mata to kanwar ta mahramiyya ce gare shi a lokacin da matar tasa suke tare an gane wato yatta ta ko kanwar tata amma ba mahramiyya bace da ta halatta masa khalwa da ita tunda me mahramiyyar ba dawwamammiya bace zai iya aurenta in babu yar to a yanzu bai halatta ya kebe da ita ya zama daga shi sai ita ba kun fahimci wannan dan haka zancen cewa wannan kanwar matarsa ce dan haka zai iya kebe da ita ya tafiya daga shi sai ita ko a gansu a daki ba kowa babu wannan kar a bar kofar wannan saboda kanwar mata ce koyar mata komai kuma na iya faruwa barna nawa aka yi irin wannan an fahimta yau don haka a kiyaye shi ma wannan a fahimci wannan kada mun ce a to ai maharam ya ce tunda dai ina kauren yatta ai shikenan kanwar ba abin da zai hana kusanta da a'a kusanta da maganar keɓanta yana tasowa ne inda maharamiyar ta ko ta iri ce ta har abada ce tunda ko ba ta har abada ba ce to babu ita an fahimta insha Allah to sai ce fa kullu mar'ataini to ga ka'idan nan da nake ambata mana jiya in muka rike ta zan fahimci wannan duk da nan ya kebance iya maganar kaloli da sauransu jiya na kawo mana wadda za ta hado da su da wannan za mu maimaita yanzu insha Allah bari mu karanta wannan fa kullu mar'ataini duk wasu mata guda biyu ana ji bainahuma rahimun muharram ya zama tsakaninsu akwai dangantakar da take sa maharamiyya an gane dangantakar da za ta sa maharamiyya a ce wane maharam ne wannan ma maharam ne na wannan law quddira da za a kaddara ihdahuma zakaran ɗayan ya zama namiji wal ukhra unsa dayar kuma ta zama mace harumat alaihi za ta haramta gare shi fa innahu yahrumu aljam'u bainahuma to haramun ne tara su wuri guda kun gane sai an maimaita ko duk mata guda biyu waɗanda akwai alaka ta jini shine rahim din ka fassara shi da haka alaƙar jini tsakaninsu wanda yake tabbatar da maharamiyya cewa wannan maharamin wannan ne wannan ma maharamin waccan ce an gane law quddira da za a kaddara ma'ana mi azumin ai asumin cewa ihdahuma ɗaya daga cikin su zakaran mace ce ai namiji ne wal ukhra ɗayar kuma unsa mace ce in aka kaddara ɗaya mace ce ɗaya namiji harumat alaihi ɗayar ta zama haramun gare shi an gane in dai haka alaƙar take to fa innahu yahrumul jam'u bainahuma to haramun ne ka hada su sai ke shi sai mun ba da misali kuke ganewa Ban ji ba, ya fito, ana ya ce ya fito fili, shi ke nan ba sai an tsawo. Ban ji ba, kamar yadda me, kamar yadda yake a ya da kanwa, yanzu ya da kanwa mai alaƙarsu, alaƙa ce ta jini, kuma akwai maharamiya a tsakani, ɗayar maharamiyar ɗayar ce, ko inda a ce ɗaya daga cikinsu namiji ne. Ɗaya kuma mace aure ya halatta tsakaninsu bai halatta ba to wannan haramun ne a aure su tare su zauna kishiya da kishiya to haka zaka dauki wannan ka'idar duk matar da in dai akwai alaka tsakaninsu sai a kaddara da ɗayan namiji ne ɗayan mace ce aure yana nan haramu to bai halatta ba a hada su su kishi yanzu misali da mata da gwaggwanta ko da innata inda a ce da gwaggwan da wannan yar inda a ce ɗaya namiji ne ɗaya mace akwai aure tsakaninsu babu aure saboda me gwaggwan nan inda ita ce namiji ta zama me ta zama baffa ga wannan yarinya baffanta ce ko ya zama baffanta shi wannan namiji inda namiji ne to ya za a yi mutum ya auri baffansa ayyabin nan ƴar'uwansa ƴar'aninsa an fahimta ai kaga aure ya haramta to haka ka'idar take in kuwa aka ga alaƙar da take tsakaninsu akwai dangantaka amma da za a kaddara ɗaya namiji ne ɗaya mace ya halatta ai aure to hada su ma ya halatta an fahimta yanzu ba mun yanzu za mu dawo da wancan zancen da muka yi shekaran jiya duk matar da ita da wata ƴar uwarta ko in ce duk matar da yake tsakaninta da wata akwai alaka ta jini sai ya zama inda ɗaya namiji ne ɗaya mace an fahimta ɗaya namiji ne ɗaya mace aure ya haramta a tsakaninsu to haramun ne ɗaya daga cikinsu ya auri ƴar ɗayan ai mun faɗi wannan ko Tawwa, kun tuno? Amma inda a ce, alaƙar da take tsakaninsu in an kaddara ɗaya namiji ne ɗaya mace ya halatta su yi aure kamar ɗanwa da ɗan ƙani, an fahimta? Misali, kamar da dai muka zancen ran, mutum da wansa, kowanne wannan yana da ɗa namiji wannan yana da ƴa mace, su iyayen su ne wa da ƙani, ko? Wannan ya haifi namiji wannan ya haifi mace aure ya halatta tsakaninsu ko bai halatta ba ya halatta to a irin wannan halin idan ɗaya daga cikinsu shi namijin in bai auri wannan ita ƴar kawun nasa ba ko baffan nasa da a ce bai aure ta ba sai ita ya zama tana da ƴa ita din tana da ƴa to shi din ya halatta ya aure ta tunda dama uwar halacce a gare shi shine zancen da muka yi wancan karan ko to wannan ma sai ku dora shi akan wannan sai kaga ka gane zancen yawa duk matar da akwai alaka in aure ya halatta to kaza da kaza in bai halatta ba gashi in ka rike wannan ka'idar insha Allah zaka fahimci waɗannan mas'alolin kar kuma amanta ba babin gado muke ba duk ba zancen gado bane zancen auratayya to sai ce mun gama wannan ko sai ce fa innahu yahrumu aljam'u bainahuma to haramun ne a hada su wa dhalika lima fi dhalika min asbabit taqatu'i bainal arham domin kuwa in aka ce an yi irin wannan jam'i an hada da mace da gwaggwanta ko da mace da innarta kanwar uwarta ko yar uwarta ai an sa an shiga an aikata sababin da zai sa a yanke zumunci ko yanzu me zai faru misali a ce kana aure da wata mata sai kuma kaje kaga yar uwarta sai ka auro me zai faru tsakanin ita wannan mata da ɗan nan tata azumunci ya an riga an gama shi ba zancen zumunci uwar yarinyar can sai ta ce yanzu yar tawa zaki zake kishi da ita tun daga nan ma sun bata ko ba ka bada ita da kanwar tata zumunci tsakanin ya da kanwa ya lalace saboda me mijin wannan ya da ya hararo yar uwarta ko kanwar uwarta ai kun fahimci wannan da haka dai akwai bata zumunci a tsakani amma inda dama san ya halatta yanzu misali mutum yana aure da wata mata wadda asalinta ya ce ga baffansa ai kun ga halatta ya aure ta yar baffansa to idan akwai kuma wani baffan daban shi ma yana da ya ya halatta ya hada su ko bai halatta ba ya halatta ba abin da ya hana saboda me su waɗannan su biyun ku hararo zancen na wannan ka'ida waɗannan su biyun misali da aka aura inda su din ɗaya namiji ne ɗaya mace akwai aure tsakanin su ko babu akwai to don haka tunda akwai aure ka'idar mu ta nan ta hau kansu cewa ya halatta ai jam'i a tsakanin su da babu aure a tsakanin su to shikenan a hada su ma haramun ne kun fahimci wannan ka'idojin masu sauki ne in ka tsaya kan nutsu sosai ka fahimce su yawwa Allah ya sa mu dace an gane sosai insha Allah to ya gama da wannan sai kuma ce wal muhsanatu minan nisa'i Allah subhanahu wa ta'ala ya atafi shine nan malin yace wa minal muharramati fi nikahi daga cikin wato waɗanda aka haramta aure ai aure su wato matan da aka haramta auren su sune al-muhsanatu abinda ake nufi gashi ne fasara shi ai zawatul azwaj mata masu miji yawa duk mace da take da miji to lalle haramun ne a aure ta wani zai ce to ni ai da masanin abu ne tunda tana da miji me ya kawo kuma a ce a sake aurenta wannan duka fadakarwa ce da tabbatar mana da ka'idojin shari'a dan kar a fita a kansu cewa in har mace da aure a kanta to daura aure wani kuma daban haramun ne a yanzu misali dama ba wai dan tana gidan miji wani zai je kuma ya je tafi gidan mijin ba a wannan sai tsakanin su da shi da mijin dama sai ta bariya ko bindiga ko Allah kiya amma zancen da ake yanzu misali irin fitintunu da ake yi ko mutum ya zama ya saki mace sakin da ba ba'i ne ba ko saki ɗaya ko saki biyu kuma ya zama tana cikin idda in tana cikin iddan nan ai tana nan ana jira koyaushe mijin nan da ya mata saki ɗayan nan zai iya dawo da ita ko to kada mutum ya ɗauka cewa ai an saki wance tana idda to shikenan kuma zai jira ko ta gama idda misali in ta gama idda tunda dai sakin ba ba'ini ba ne me za a yi dama zai zo a sake ɗaura aure ne shi wancan sadaki kawai zai bar a ɗaura ba zancen sai ta auri wani to irin wannan cakuɗin akwai shi a tsakaninmu wata tana da idda bata gama idda ba sai wani mutum kawai ya je ya ce a zo a ɗaura musu aure to duk matan da take cikin idda fi hukumi zati zauji an gane ba ma zancen fi hukumi ba ba maganar hukunci ba ne tana da miji an gane duk matar da take saki ɗaya ko saki biyu mai miji ce to haramun ne mutum ya matsa ya ce zai je har ai maganar aure da haka duk matar da take akwai dai auren wani a kanta to ba zancen kuma a ɗaura aure tare da wani haramun ne ita ake nufi da wal muhsanatu anan ai katangaggu waɗanda suke da mazajensu to haramun ne a aure su fa innahu yahrumu nikahuhunna in ji malam yace haramun ne a aure su ma dunna fi zimmati zauji mijin da yana cikin zimmar shi miji ma'ana suna karkashin aurensa hatta tu tallaq har sai an sake su wa tanqadi iddatuha ngai har sai an sake ta kuma iddata ta kare in idda ta kare to shikenan sai mutum ya iya zuwa ya nema misali ko da saki ɗayan ne in bai dawo da ita ba ta gama iddata ai shikenan wani zai iya zuwa ya nema an fahimta yau amma da a ce an yi saki misali tana cikin iddan ne bata kare ba to haramun ne dama wani yazo in ko an ce ta gama idda to ko saki ɗaya ne ko biyu to shikenan wani zai iya zuwa shi ma wancan zai iya zuwa amma shi kun ga kamar da aka ambata ba sai ta je ta auro ni ta dawo gidansa ba tunda ba saki uku bane a lokacin kawai sake daurin aure za a yi ya dauke kayar sa an fahimci abun ina ne sai ce fa innahu yahrumu nikahuhunna ma dumna fi dhimmati az-zawji hatta tutallaq wa tanqadi iddatuha yace illa ma malakat aymanukum sai fa wadanda daman ku ta mallaka bayi da aka yaki aka kamo su da aka zo bincike sai aka samu cewa masu aure ne to wannan auren su ya baci tunda yanzu bayi ne su an yi yaki ne aka same su yaki sahihi kuma sun zama bayi tunda sun zama bayi sun zama milkul yamin milkul yamin kuma an dauka misali an baka kyauta wannan aujin rabon ganima an baka wata kuyanga a cikin wannan da zaka tafi da ita gida in ta ce maka a to ni fa a garin mu ina da miji to wannan zancen babu shi an fahimci abun shi yasa aka yi istisna aka ce illa ma malakat aymanukum wannan kan ya halatta zaka iya sakinta kuma ka aure ta ai zaka iya yanta ta tunda mallakar ka ce kuma ka aure ta ba zancen cewa a garin su din da aka kamo ta a matsayin ba musulma ba da tana da miji wannan zance ya kare hukuncin shari'a ya halatta wa musulmi wannan kun gano wannan shine abin da yake fada to sai ce ai bisabi shine ta hanyar wato ribatattu ko ribata in an ribace su a yaki fa idza sabaital kafirata ذات الزوج كي مسلمين كو فإذا سبيت الكافرة ذات الزوج إتما تكافرة إن أكا ريبتيت أكا كاما تريبتت شيرياك كما تنادى ميجي حلت توتاها لت للمسلمين بعد أن تستبرأ باين تاي تستبرأ واتو باين تاي استبرائي إذا انت استبرائي جيني تا يا تبت با تدى تشيكي تشيكي نم ya halatta a aure ta wa amma idza bi'atil amatul muzawwaja amma an sai da ita ne matar da take da aure kafira aka yi yaki da musulmi musulmi suka ribace ta aka kama ta a matsayin baiwa kuma sai aka je aka sai da ita awuhibat ko aka ba da ita kyauta fa innahu la yanfasikhu nikahuha to aurenta baya faci li'anna al-malika ath-thani nazala manzilata al-awwal domin amma fa auren wanne ake nufi shi wannan na farko bayan an riga ta zo hannun musulmi ba ana nufin wancan auren kafircin ba yawa ba wani ne ya dauka ya bada ita ba shi wanda ya bada ita ai daga cikin musulmi yake ko yawa to in tana da aure sai ya bada ita kyauta to a matsayin baiwa ce mai miji aka bada ita kyauta kuma ita mulki ce ga wanda ya bada ita hatta lokacin da ya bada ita dukiya ce ya dauka ba tunda aure ya halatta tsakanin bayi a junansu ko ku gane ba yawa in ga bayawa ga baiwa kowa ya san wannan wannan ne ya mallake shi wannan kuma wancan ce ta mallake shi sai suka auri junansu to suna nan miji da mata duk da cewa bayi ne amma dukkaninsu kowanne dukiya ce to idan mutum ya dauki nasa kasan wanda yake bawa ne ko misali baiwa ce sai ya bada ita kyauta to ba za a ce wannan auren ya mutu ba shine zancen da yake an fahimci abu yawa amma ba auren kafircin yake zance ba yawa ya bayyana kai وزيتي لا ينفسخ نكاحها لأن المالك الثاني دومن كشي وندي ملكا تبيو نزل منزلة الأول يا زوني أمتعين شي ون النفركو هو وللقصة بريرة حين خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وللقصة بريرة حين خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بكمل الجملة ولي أي سبودا أنا دني كفى هجة لقصة بريرة mun san barira ko kun da kissar ta dai zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda wannan shi ma dalili ne akan cewa aure baya lalacewa saboda an canza mamallaki an gane dan ta tashi daga mallakar wani zuwa mallakar wani ba a cewa auren ya lalace auren yana to sai ce wa qauluhu fadin Allah madauki da yake kitaballahi alaikum ai ilzamuhu wajibcin Allah ne ya wajabta akan ku rubutu ne Allah ya rubuta akan ku ilzamuhu ku lazimce shi shi yasa ya zama mansubi ai ilzamu kitaballahi alaikum ai kun ga in nasaba akai musu ko yawwa ilzamuhu wahtadu bihi ku shiyu da littafin Allah abinda Allah ya faɗa a cikin shiriya take kar ku je ku nemi wani abu ko wata shiriya daban ba ta Allah ba ba kuma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba yace fa inna fihi ash-shifaa wan nura lalle a shiriyar Allah anan wato waraka take anan haske yake duk mutumin da yake son waraka daga wata cuta to ya bi littafin Allah kuma wanda yake son haske to ya bi littafin Allah wa fihi tafsilul halali min al-haram a cikin littafin Allah da kuma abinda Allah madaukaki ya ambata nan ana nufin littafin ana nufin Qur'ani ma'ana wannan fa littafin Allah ne ku lazimce shi duk abin da kuke so na hukunce hukunce yana ciki in kuma kitab ana nufin ma aujabahu Allah tabaaraka wa ta'ala ay min hadhihi al-ahkam abinda Allah ya wajabta ay rike na waɗannan hukunce hukunce ma'ana iltazimu biha ku rike waɗannan hukunce hukunce ku yi imani da su ku rike su ku yi aiki da su wanda kuma duka wannan fassarar malamai sun yi ta an fahimta yawa shi alqur'ani ya bayyana kamar da malamin ya dau wannan fassarar cewa fa inna fihi shi alqur'ani a cikin sa akwai ash-shifaa wan nur wa fihi tafsilu alhalali wal haram akwai bayani daki daki na halal da haram zaka gane me halal yana cikin alqur'ani yanzu dai ku duba wannan ayoyi da muka karanta musamman waɗanda suke da alaka da gado da kuma wannan na mata da aka haramta fiqhun da ke cikin wannan masalolin dama wannan bai kai na gado tsayi ba a shar'in da malami eh da an buɗa da da fadi da yanzu shi ma bamu gama shi ba kaga ilimi ne mai fadi mai zurfi mai amfani amma kuma kaga an takure maka shi duka a ayoyi nawa biyar ko shida can uku nan ma uku duka wanda sai maganar gado da detail din sa da tafsil da komai da bayani daki daki nan kuma maganar matan da aka haramta mutum ya aure su to sai ce wa dakhala fi qawlihi wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum to mu tsaya nan na to a karasa to ana kun nuno lokaci to sai ce wa dakhala fi qawlihi wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum كل ما لم يذكر في هذه الايه duk abin da ba ambace shi ba a wannan aya da wannan da ta biyo baya to ya shiga cikin me wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum rahmar Allah da rahmar da take cikin shari'ar Allah haram ita ce tsukakkiya a aya ɗaya an ga ma abin da ya haramta ko aya biyu sai aka ce duk abin da ba wannan ba je ka ya halatta da ka duk lokacin da ka tashi neman aure kenan me za ka yi sai ka bincika wannan aya wannan matar da za ka aura ɗaya ce daga cikin waɗannan da aka haramta guda bakwai ta hanyar nasaba ɗaya ce daga cikin waɗannan da aka haramta guda biyu saboda shayarwa ɗaya ce daga cikin waɗannan guda uku hudu ko shida in an haɗo da wancan da na ƙarshe wanda aka haramta ta hanyar musahara in ba sa ciki to kawai je ka auri kanka sai dai wanda hadisin nan ya faɗa jam'i baina almar'ati wa khalatiha an gane kawai duk wanda ba ta cikin nan to an halatta maka kaga ashe in ka san wannan aya kamar zancen gado ne kana sanin ayoyin to ka riga ka san duk fatawar da za a yi maka zaka a zuwa sai a rubuto misali mutum ne ya ga wata yar wane ne to tsakaninsa dai akwai wance da wance yar gwaggwansa duk sai an gama maka lissafi kawai sai ka zo ka duba a hankali a tsinake ka ɗauko silsilar daga ina take farawa daga ina take fikewa nan da nan zaka fahimci zancen sai ka ɗauko ka'idar nan da muka ambata sai ka dora ku riƙe wannan ka'idar za ta taimaka muku wajen duk fahimtar waɗannan matsalolin an gane ta wajen abin da ya shafi jam'i da kuma shi kansa aure tsakanin wato furu da furu yawwa za a fahimce shi insha Allah sosai to sai ce duk wanda ba ambata anan ba ta shiga cikin ya halatta fa innahu halalun tayyibun halal ne mai tsarki fal haramu mahsurun don haka haram za ku ga takaitacciya ce an takure ta an matse ta an takaita ta a wuri guda wal halalu laysa lahu haddun halal ko mai fadi ce to haka shari'ar musulunci take ina mai ganin cewa shari'ar musulunci tana takurawa mutane wallahi babu wata takura duk abin da aka ce maka haram nan zaka ganshi haddan kadan ne in ka kwatanta baiwar da Allah ya maka na abubuwan da ya halatta maka masu yawa me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ambata dama ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu abinda akai umarni kun gona ababin ibada ne ko aikata gurgudan ikon haram kuma fa ku nisance ta baki daya kuma duk abin ka lura da abin aka zo babin abinda ba ibadat ba babin ibadat shi ma tsukakke ne ko kamar da kuka sani a kaidojin shari'a babin ibadat al-aslu fihi annahu menene tawqifi ne ma'ana baka cewa abautawa Allah da kaza sai in Allah ne ya abauta masa da kaza baka cewa abautawa Allah da kaza sai in manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ce abautawa Allah da kaza an bayyana amma a babin halal da haram ta bangaren mu'amaloli ci da sha da abin da za a tufatar da sauransu da ciniki saye da sayarwa duk ko al'asalin komai shine me halal ne komai duk irin cinikin da kake so je kai kayanka sai idan an samu nassi akan cewa Allah ya haramta ko an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta ko ya shiga karkashin kaidojin shari'a da suka yi ilhaqin sa da abin da aka haramta an gamshi abin isha to wannan sai ce laysa lahu haddun wala hasr ba shi da iyaka ba kuma takaici ba takaice shi da wani abu ba lutfan minallahi wannan duka tausasawa ce daga Allah wa rahmatan da kuma rahama wa taysiran da yalwatawa da kuma sauƙaƙawa lil ibadi ga bayinsa wa qawluhu fadin sa da yace an tabtagu bi amwalikum wa uhilla lakum ma wara'a zalikum an tabtagu bi amwalikum ngani yawa ya halatta ku nema da dukiyoyinku da dukiyoyinku nan ana nufin ku yi mai da shi ku yi sadaki da shi duk abinda ba waɗannan ba ya halatta ku aura ku je ku nema da dukiyarku da dukiyarku ana nufin ku yi sadaki da shi a matsayin sadaki kuma a daura aure ai taqlubu man waqa'a alayhi nadarukum duk wadda wato duk matar da kallon ku ya hau kanta waqtiyarukum ma'ana kun duba kun yi bincike kuna santa kuma zaben ku ya dace da ita minan lati abahahunna Allahu lakum daga cikin wadanda Allah ya halatta muku halata kaunikum a halin kasancewar ku muhsinina masu katange kanku da tsaftace kanku da wato kame kanku musta'fina aniz zina kuna kame kanku daga zina wa mu'fina nisa'akum kuma kuna tsare matanku ku katange matanku su ma daga yin zina ku tsare kanku ku tsare matanku daga yin zina a wannan halin to an halatta muku ghairu musafihina ba masu yin zina ba ai ba karanta ma wannan ayar ku ko ya karanta yawwa yawwa ghairu musafihin ai ghairu zanin kuna ba masu yin zina ba ana ce musa as-sifah as-sifah shine zina asalin kalmar daga safaha al-ma bima'ana sabbahu ana kiran saboda zina meye ita zuba ruwa ne a inda bai halatta ba sai sa ake sakayawa ake kiran shi da suna as-sifah haka nan mai yawan kisa da zubda jini ana sai masa safah mai yawan zubda jini yawa wancan zubda jini na kisa wannan kuma sifahun zina saboda an sa ruwa a inda bai halatta ba yawa asalin kenan don haka ghairu musafihin kuna ba masu yin zina ba shine was-safhu safhul ma'i fil halal wal haram yawa shine a zuba ruwa halal da haram fa innal fa'ila lidhalika domin shi mai aikata haka la yuhsinu zawjatahu duk mutumin da ya zina bai katange matarsa ba bai tsare matarsa ba likaunihi wada'a shahwatahu fil harami domin ko ya sanya shahawarsa a wurin haram fatadhu'u da'iyatuhu lil halali sai ya zama cewa abinda zai ja shi ga aikata halal yayi rauni an gane idan mutum mai aikata zina ne to courage din da zai samu karfin zuciyar da zai samu ma har ya zama mai kishi akan ya tsare matarsa ai babu yayi rauni don haka shi ma ba zai ji wani abu ba in an yi zina da matarsa ya zama wato dayyusi fala yabqa muhsinan li zawjatihi zai zama kenan ba mai katange mai tsare kuma matarsa ba wa fiha dalalatun ala annahu la yuzawwiju ghayra al-afif ko la yuzawwiju ghayra al-afif duk matar da bata kame kanta kada mutun ya aure ta li qawlihi ta'ala az-zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik to dole mu tsaya ana saboda lokacin ya ja sai mu tashi inda yake fa mastamta'tum bihi minhun Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana ilimi Allah ya tsare mana zuriya Allah ya tabbatar da mu akan daidai duk abin da zai bata mana tsakani da asali da zuriya ta hanyar lalata muna roƙon Allah madauki ya tsare mu Allah ya tsare mu ya tsare ƴaƴanmu daga aikata zinace-zinace da liwatsi da makamantansu Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da mu da su baki daya وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك